بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سافير أصبر قوما قوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شكرا دبو الآيادة لليه أولى تلاتين ترى ديدي دا أشرين دا شدا قوات مي شكرا ملادية تدبو بيدا قوما شاتقص وننشيني كسبنا أشرين دا أكو شكنجي رنجير كسوسوان كراتل تافن الاستقامة واللفر الشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الله ومنجي جغافة تامسا wannan littafi yana karantar da mu ne manhaji madaidaici na tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da sunna da jihadi da fassarar sunayen Allah subhanahu wataala da yadda ake mu'amalantar su. A wancan darasin da muka yi a baya, Ibn Taymiyyah ya fara mana magana akan wata mas'ala da ya dauko daga Kitabul Mihna na Hanbal Ibn Ishaq Ibn Hanbal rahmatullahi alaihi, wanda a cikin ta ya bayyana kamar kace al-Imam Ahmad ibn Hanbal yayi ta'awilin fadin Allah, hal yanzuruna illa an ya'tihumullahu fi dhulalin min al-ghamam, a inda muka ji yana ta mana tattaunawa da sharhi akan wannan mas'ala. Ya kawo ra'ayoyi har guda biyar game da kokarin fassara me Ahmad ibn Hanbal yake nufi da wannan kalma daga daliban Ahmad dan Hanbal din. Har muka tike bayan da ya gama kawo wannan ra'ayoyi, yake cewa to a kowane hali ma dai mu sani abin da yake shahararre shine Ibn Hanbal da shi da daliban makarantarsa abinda aka sani ba sa ta'awilin sifatul khabariyya, wannan shine abu sananne a makaranta. Yace kuma wannan shine ya dace da abinda aka ciro daga ire-iren sa'o'in sa malaman salaf da waɗanda ma suka gabace shi da waɗanda suka zo bayan shi. Dan haka sai ya ce zai kawo misalan malaman salaf waɗanda suka bada doka ko suka bada bayani ko ka'ida akan hani game da ta'awilin sifat al-khabariyya a cikin Al-Qur'ani ko sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To anan ne sai yake cewa, inda zamu tashi, yace qala al-Auza'i lamma su'ila an hadith an-nuzul, الإمام أبو عمر عبد الرحمن ابن عمر بن يحمد الأوزائي رحمة الله عليه ببما لم حديثي نقص الشام وان دا يرسى الشكرة تقريدا حمسن دا بقوي وان دا ينا دا حديثي قبات اي اتكين الكتب الستة وان ببما لمين لكسكين من يما لمي اني مدي القالنشي ارايوسا ياكي ينا دا لتفاي كتاب المسائل ينا دا سنن ينا دا مساند ناشي malami ne wanda yake sananne a cikin malaman hadisi, Allah ya gafarta mishi. Wannan malami an tambaye shi game da hadithun nuzul, hadisin da ke bayani akan saukar Allah a ƙarshen dare. Yaf'alullahu, sai yace yaf'alullahu ma yasha'u, Allah yana aikata abin da ya ga dama ne. Dan menene ku ƴan bid'a za ku dinga tunanin ba zai yi ma Allah ya sako ba, kaman kun hana Allah aikata wani abu wanda a cikin tunanin ku gurɓatacce kuna ganin ba mai yiwuwa bane. Wa qala Hammad ibn Zaid yadnu min khalqihi kayfa sha'a, hakanan al-Imam Hammad bin Zaid bin Dirham al-Azdi, wanda shi ma babban malami ne daga cikin malaman sunna, ya rasu a shekara ta 179 cikin watan Ramadan na wannan shekara rahmatullahi alayhi. Shi ma yana da hadisi a cikin dukkanin kutubus sita. Hammad bin Zaid yace Allah yana kusantan halittunsa ta yadda ya so. Wa huwa alladhi hakahu al-Ash'ari an ahli sunnati wal hadith, Abu al-Hasan al-Ash'ari a cikin littafin maqalat al-islamiyyin haka ya hakaito daga malaman hadisi da manyan malaman sunna. Al-Imam Abu al-Hasan al-Ash'ari yana da littafi daga cikin littafin da ya rubuta bayan da ya samu wannan ta tabar za tsakankanin shi da abin nan mujin mahaifiyarsa, da irin yadda Allah ya taimake shi ya gamu da daliban Imam Ahmad ibn Hanbal har ya fice daga aqidar Mu'tazila, yayi kokarin dawowa cikin ahlus sunna, yayi rubuce daga cikin su akwai مقالات الإسلاميين واختلافات المسلمين ده لتافن كما الإبانة عن أصول الديانة فأتك لتافن مقالات الإسلاميين تكي مجلد ينطيع شافي نتري أكو دا أشرين دا أكو دا تحقيق مالا محي الدين عبد الحميد رحمة الله عليه قا أبندا أبو الحسن الأشعري يرويتو يحكيتو دا مالا من حديثي دا سنة يتشي ويصدقون بالأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مالا من حديثي سنة قسقتا دكنا حديثا دا فكذو دا منزان الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا فيقول شوى الله ينا سوكا زوى سما تكأسى سيئتي هل من مستغفرين أو كيون من يمن غافرا كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل السنة سنة قزقة ونن حديثي كما يبدي زورة من زن الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ويأخذون بالكتاب والسنة كما قال الله عز وجل سنن أهل السنة سنة رقود القرآن كما سنة رقود السنة كما يدى الله يكي فراتشوا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول دس أدى أكي ونجايا أكم وتمسألة تو أمي شيء إزواغ الله أمي شيء إزواغ من زن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويرون اتباع من سلف من أمة الدين أهل السنة سنة قدر تشيوى واجبين أي بيئة غتفرك وطن دسك شوئي دقا تكل ما من الدين المسلم تكين صحبه تابعي أيضا نبايس وأن لا يبتدعوا في دينهم أهل السنة سنة قدر تشيوى كر أي بدعة تكين الدين ما لم يأذن به الله كر أي كاركرو وانا أبو واند الله بباد إذن يتشي أيبا di yadda ake ganin kenshi da dacewarsa da cancantarsa di yadda ake ganin ana yayin shi ko mutane suna so ko in ba a yi ba mutane za su ce ba a kyauta ba ko kuma za a ga cewa kuna ku ya bambanta to indai ahlus sunna ne ba sa yin wannan a cikin addini a cikin manhaji a cikin tarbiya a cikin karantawa suna kokari su lazimci abin da yake shine sananne a cikin tafarki da al'ada da manhajin magabata wannan shine kuma kadai manhajin tsira a cikin addini Allah ka sa mu tsira wa yukirruna anna Allah subhanahu yaji'u yawmal qiyama dan haka ahlus sunna suna yin ikrarin cewa Allah subhanahu wata'ala zai zo ranan alqiyama kama qala kama yadda Allah din shine yace waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa Allah da mala'iku suka zo safu safu Allah ubangijinka da mala'iku suka zo sahu sahu wa anna Allah yaqrubu min khalqihi kayfa sha'a kama qala kuma Allah yana yin kusanci da halittunsa yadda yaso kama yadda yace wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid lalle mu ne muka fi kusa da shi bawan fiye da jijiyar wuyarsa wannan shine manhaji salimi jama'a wannan shine abinda malaman sunna suka tafi akan shi tun farkon musulunci har zuwa yanzu kuma wannan shine tafarkin sunna idan mutum bai iya fassara ayoyin alqur'ani da irin wannan fassara to ko mun sunan da ya sawa kanshi na sunna ƙarya ne ba sunna yake bi ba ko mun sunan kungiyar shi ko mai tambarin sa ko mai yaduwar tunanin mutane akan cewa ahlus sunna ne ƙarya ne fassara ce wacce take kawai kai tsaye daga tafarkin magabata mun yadda da kaza saboda Allah ya ce kaza mun yadda da fassara kaza saboda manzon Allah ya ce kaza kalli bambancin ta da irin fassarar ɗayan bangaren idan aka zo suka ja aya irin wannan ko hadisi sai su ce to idan an ce Allah yana zuwa ƙarshen dare to in ya baro sama waye bawa sama ai daren Makka daban da na Atlanta daren Nigeria daban da na Seoul daren Bagadaza daban da daren Cambridge kaga sun kawo wasu itiradat waɗanda ba a tambaye su ba sannan ba su kawo magana irin ta magabata ba in suka ja aya cewa Allah subhanahu wataala ya ce wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa sai su fara magana akan cewa to ai jaa na nufin kasadi ne kasadin nufatan wani wuri wanda kake da bukata izuwa wajen to Allah ko bai da bukata zuwa ga wani waje, dan haka in aka ce Allah ya zo to an same su fadan adam, duk irin wannan ce fassara. Ka karanta littafin tafsirai wanda suke na mutaakhiruna ko littafin aqida ta mutaakhirun, haka zaka gani Allah ubangije ya gafarta mana. Wa qala al-ash'ari fil ibadati an usulid diyana, haka dai al-imam al-ash'ari ya kara fade a cikin littafin al-ibadatu an usulid diyana a cikin shafi na 30 da tahqiqin wata malama mai suna doktora Fauqiya Hussein Mahmud. Malam Ash'ari yace wa naqulu inna Allah azza wa jalla yaji'u yawmul qiyama, muna cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai zo ranan tashin alqiyama kama qala subhanahu, saboda Allah ne yace wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa wa anna Allah yaqrubu min ibadihi kayfa sha'a, Allah yana kusantan bayinsa duk yadda yaso bila kaifin, ba a cewa ga yanayin kusantar, kama qala ta'ala saboda Allah ne yace wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid, Allah ubangiji yace mu kuma mun fi kusanci da shi bawa fiye da jijiyar wuyarsa. Wa qala subhanahu, Allah yace thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adana, sa'annan ya kusanto ya ƙara kusantowa ya zama qaba qausaini gurgudan tsawon baka guda biyu aw adana ko ƙasa da haka, sai a fassara shi babu sharhi babu ƙara magana babu canzawa. Waɗannan duka misalai ne na abubuwan da Abul Hasan al-Ash'ari ya hakaito daga malaman hadisi da malaman sunna akan gasgata ayoyin alqur'ani wanda suke magana akan sifatu ba tare da an canza ko an rage ko an ƙara ba. Sai malam ya ci gaba da kawo mana maganganu daga malaman salaf waɗanda suke ba da ka'ida akan cewa ba a ta'wili, yace wa qala al-Fudail ibn Iyad, sai kuma wani malami daga cikin waliyai babban malamin nan al-Imam Abu Ali al-Fudail bin Iyad ibn Musa at-Tamimi al-Yarbu'i wanda ya rasu a shekara ta 187 cikin watan al-Muharram na wannan shekara rahmatullahi alayhi. Al-Imam Fudail ibn Iyad yana daga cikin bayin Allah salihai, mutanen kirki fiqatu a cikin hadisi, masu zuhudu da gudun duniya a bisa manhajin malaman farko. Al-Imam Adh-Dhahabi da yazo tarjamar shi wannan bawan Allah ko kuma tarjamar ɗansa Ali ibn Fudail ibn Iyad kenan, yace shi da mahaifinsa, ma'ana Ali din da mahaifinsa, Allah ya taimake su sun tsallake rauni irin na Ubbad irin na Zuhad, galibi Zuhad a wancan lokacin, sai zama wannan zuhudin da bautar ta karkatar da su daga asalin koyon ilimi wanda zai ba su tabbata a ilimi, sai suka zama mafiyansu suna da rauni har ma ya zama tambari ana cewa ana gudun hadisansu. To amma da Fudail ibn Iyad da ɗansa, shi Fudail yana daga cikin rijalus sitta, ba shi da kura a kansa, shi kuma ɗan nasa fiqa ne amintacce, amma al-Imam an-Nasa'i ne kadai ya riwaya daga gare shi. Shi ya mutu da wuri ne yara, ya mutu da wuri. Al-Imam al-Hafiz al-Khatib al-Baghdadi a cikin tarihu Baghdad ya ruwaito labarin, da haka al-Imam adh-Dhahabi a cikin siru a'lamin nubala da Ibn Abi Dunya suka bada labari cewa faduwa ya mutu ana cikin sallah, baban shi ne liman ana sallan magariba, sai ya karanta al-hakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin fa akadalla tarawunnal jahim, kawai sai ya fadi suma. Masu ba da labarin suka ce tunda yayin wannan suma har zuwa 1/3 dare ba a iya ceta rayuwar shi ba, daga baya ya mutu saboda abata daburi kawai. Allah ya gafarta mishi. Da aka da latarawunnal jahim, wallahi za ku ga wutar jahima, kawai sai ya kasa mallakar rayuwar shi sai fadi ya mutu. A cikin magabata an samu masu irin wannan karfin tadabburin, ba shi kadai bane, akwai kissa shahariya ta Zuraratu ibn Awfa al-Amil wanda shi ma malami ne yana daga cikin rijalul kutubu sitta. Zurara ibn Awfa al-Amiri wanda ya rasu a shekara ta 93 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riski ma sahabbai ya riwaya a gurin wasu daga cikin su shi ma ana sallah aka karanta fa idza nuqira fin naqur ya cikin yayuwar mudassir kenan ko idan akai busa a cikin kahon nan kawai shi ma sai fadi mutu duk da yake an samu sahabiya Asma bint Abi Bakr radhiyallahu anha wa an abiha tayi inkarin wannan abin cewa abin da yayi ba sunna bane su suna zauna ake saukar da Qur'ani amma ba wanda ya taba faduwa ya mutu a cikin su sai dai Umar dan Khattab radiyallahu anhu yana halifa ya kasance yana da irin waɗannan labaran kala daban-daban shi ma Umar dan Khattab Amirul Mu'minin akwai riwaya al-Imam Shafi'i a cikin Musnad din sa wanda ya bada labarin cewa Umar dan Khattab yana yawo cikin dare irin yadda ya saba din nan sai zo wani gida sai ji mai gidan yana sallar dare sai mutumin ya karanta wattur shi kuma ya karanta inna azaba rabbika lawaqi inna azaba rabbika lawaqi a cikin watturi Umar yana kan dabbarsa yana tsaye da aka karanta wannan karatun kawai sai sun lubo ya fado amma shi bai suma ba sai sun lubo ya fado sai ya lallaba ya hau ya koma kan dabba ya tafi gida salaf 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 yaje aka ce sai da yayi wajen kwana 20 yana rashin lafiya ana zuwa gaishe shi gaba ɗaya ya rikice hankalin shi lakabbike shi ta tsinki da aka karanta inna azaba rabbika lawaqi lalle azaba ubangijinka mai faruwa ce fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka al-imamu al-kanda halawi ya ruwaito shi ma a cikin littafin ma'rifatus sahaba cewa Umar dan Khattab ya taba karanta suratu yusufa a sallah da yabo kan fadin Allah innama ashku bathi wa huzni ila Allah Umar ya kasa gaba ya kasa baya ya dinga kuka ya dinga kuka wannan sallah haka aka dinga yin ta dai sama sama dai aka samu aka karasa ta nan ma sai da rashin lafiya yana sambatu yana yawan karanta aya a cikin rashin lafiya yana sambatu innama ashku bathi wa huzni ila Allah fadin mahaifin su Yusufa kenan ko ina kai kukan bakin ciki na ne da damuwa ta zuwa ga Allah subhanahu wataala to Umar ya kasance yana da irin wannan ash-shay'ul kabir zaka same su da yawa a cikin littafin tarjuma sa a cikin littafin hilatul awliya da waɗannan wuraren da aka ambata kamar littafin ma'rifatus sahaba da kuma a cikin littafin musnadul imam ash-shafi'i wallahu aala Umar dan Khattab ya kasance kamar yadda suka bada labari har sai da idansa ya zama fuskar shi ta zama akwai kantar kuka kantar hawaye a jikin kumatin shi tunda farin mutum ne to sai wurin yayi baki haka saboda yawan diga hawaye akai kamar yadda ka san idan ruwa yana diga akan tiles misali a cikin toilet zai wannan wurin da yake likin ko bayan lokaci zai yi baki ya lalace ko ya disa shi to haka fuskar shi tai saboda yawan kuka da tadabburi mu ba ruwan mu kaga yanzu da masjidin larabcin da wanda ba sa ji da wanda suka san Qur'ani da wanda ba su sani ba duk an karanta shikenan wucewa kawai za a yi in ma aka ji labarin ga wani ma yayi kuka za a yi ta mamaki wannan lafiya kuwa an ba da labarin cewa al-imamu ash-shaykh al-shankiti Muhammad Mukhtar al-shankiti rahmatullahi alayhi min tafan adwa'ul bayan fi idahi al-Qur'an bil-Qur'an cewa wata rana ya zo zai tafsiri sai aka a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ja mishi aya fadin Allah wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha aka ce wannan aya da aka jata an rama ya jata da ya zo ya zauna da ya kwan tafsiri ko sai ya fashe da kuka tsakanin magariba har sai da aka kira sallar isha a masallacin manzo Allah yana kuka ana ta lallashin shi ba ya tafsirin barana yana ta kuka kawai wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha aga mu zamu ga mafi to ai aya is normal ma ai ko kar ku yi banna a bayan kasa bayan an yi gyara a bayan kasa to me a ciki kuma sai menene zaka ga ai ba wata abu bace aya wala tusrifu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama inna rahmatallahi qaribun min al muhsinin sai kaga ai ba wani abu bane amma aka ce yayi ta kuka yayi ta kuka yayi ta kuka har lokaci ya kure ranan ba a samu tafsirin ba ko yanzu in kai sa'a in ka je maka zaka ga suna yin wannan kukan suna dan tabawa su saboda sun fi mu imani wata kila amma mu nan kowa abu sheki okay suke kuka eh wai kaji to cewa yake wai iyayen su ne suke wani laifi to tun iyayen su Abu Jahl kenan ko kuwa suke wani laifi ba a yafe musu ba shine suke kuka to ko dan hakan ma ai abun kukan ne mu iyayen mu ba su laifin bane mu kanmu muna yi me yasa ba za mu kukan ba Allah shi kyauta na'am to wannan gaskiya izgilanci ne an ana tahajjudi wani yakan samu irin wannan yanayin sai ya kuka din sai kuma wani waye mai izgiri cewa an ga mai akwai sauran sahabbai ba daidai bane abinda dai babu kyau shine yin kukan da karfin tsiya mutum sai ya kakaro dan dole shi ma ya bayyana cewa yana da takawa wannan ba daidai bane wannan bid'a ce dan hadisan da ake huja da su ba su tabbata ba amma lalle ana son mutum ya zama yana da khushu'i da tadabburin qur'ani ana karantawa kuma in dai zaka yi wannan ko baka yi kuka ba to zaka fita kuwa jikinka yayi sanyi wurare da dama akwai abin da an karanta dole hankalinka sai ya tashi ko ka kasa bacci ko ka kasa cin abinci ko ka kasa katabus in dai akwai sauran imani a jikinka sai ka ji wannan Qur'ani kuma koda a cikin juzu amma ne da kowa ya raina misali juzu amma ba ana ganin kowa ya iya shi ba to ko a cikin shi ne zaka yi jin wannan za a karanta wani wuri kawai ka ji kamar baka taba jin wurin ba ko baka taba tunanin ma'anarsa ba sai hankalinka ya tashi wannan alama cewa zuciyarka akwai imani ne wa idza tulat alaihim ayati zadatuhum imana to shine ma'anar wannan da haka ya kamata mu dinga tadabburin alqurani a takeice wannan bawan Allah Fudail ibn Iyad da dansa Zahabi yace mutanen kirki ne dukkaninsu kamar yadda muka ji Allah ya gafarta musu gaba ɗayan su to sai Fudail ibn in kun tana mun shayin tarihin sa wanda da asali barawo ne ko Allah ya taimake shi ya shirya ya zama babban malamin hadisi ya bauna kasar Makka iz qala laka al-jahmiyu yace idan ba jahami masu cewa Allah baya sama Allah yana ko ina sune jahamawa masu ƙaryata siffar Allah ta al-basiru as-sami'u da ire-irensu masu ƙaryata sifofi na khabariya na al-maji'u da al-itiyanu da ire-irensu masu ƙaryata istiwayi akan al-arshi waɗannan sune jahamawa ana akfuru bi rabbin yazulu an makanihi bajahami zai ce maka shi ya kafirce bai yadda da Allahn da yake barin wurin sa ba fa kun kace mushi ana uminu bi rabbin yaf'alu ma yasha ni ko nayi imani da Allahn da yake aikata abin da ya ga dama ka kashe bakin shi kenan wa qala abu abdullah ahmad ibn sa'id ar-ribati hadartu majlis al-amir abdullah ibn tahir yace na halarci majalisin wannan sarki na Khurasana shine Abdullahi ibn Tahir ibn al-Husayn al-Khuza'i wani sarki daga cikin sarakuna umara'u a zamanin daular wato Banu al-Abbas kenan yana daga cikin manyan sarakuna wanda suka tara dukiya suka yi tara ilimi kuma a lokaci guda ya rasu a shekara ta 230 ibn Khillikan yayi masa tarjuma a cikin littafin wafayatul a'yan haka al-imamu al-khatib bagdadi a cikin littafin tarikh mudatus salam sun mishi tarjuma sarki ne da aka san shi da san malamai da tara malamai a fadarsa to wa hadara ishaq ibn rawiya ishaq dan rawiya babban malami rahmatullahi alayhi ya zo wannan majalisa ta sarki fasu ila an hadithun nuzul sai aka tambaye shi game da hadithun nuzul huwa sahihun sahihun hu akace Allah shi gafarta malam yanzu wannan hadisi ya inganta qala na'am nace gaskiya ya inganta bai ga musa abinda ransa yake so ba sai ya faɗi gaskiya fa qala lahu ba'du quwadi abdullah sai wasu komandoji wasu lieutenant wasu manyan komandoji a wannan fada sojoji ne suna tsaitsaye sai suka ce ya aba isha ya aba yaquba kai ala gafarta malam atazumu anna allaha yanzilu kulla layla kage da suke canza magana ku hadisi aka tambaye shi ya inganta yace ya inganta ai ba shi ya fada ba annabi ne ya fada shi kuma a matsayin shi na malami ya kalli ka'idar ilimi yace wannan maganar ta inganta haka ba su maka yanzu da zaran ka ji hadisi zai ce yanzu nan kai ka yadda da kaza ko kuma kana cewa kaza sai a bani na fada ba Allah ne ya fada ko manzo Allah ne ya fada ni kuma na yarda da duk abin da Allah da manzo Allah suka faɗa sallallahu alaihi wasallam yanzu nan kai ka yarda Allah na sauka duk ƙarshen dare qala na'am yace kwarai ku na yarda me zai hana na yarda bayan annabi ne ya faɗa قال كيف ينزل تو يا ني سوك قال له اسحاق سي اسحاق دان راويه يتي اثبته حتى اصف لك النزول tabbatan mun da ya Allah yake sannan ni kuma sai in baka labarin saukar shi ni ban san yadda Allah yake ba sai abin da ya fada da haka iya abin da ya fada anan na tsaya fa qala lahu ar-rajul sai mutumin yace us asbattu na tabbatan maka da shi fa qala lahu ishaqu sai ishaqu yace da shi qala Allah ta'ala Allah ne yace waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa Allah da mala'iku sun zo sahu sahu فقال الامير عبد الله بن طاهر سي سركين يسا باكي يچي يا ابا يعقوب الله شيغا فتا مالام هذا يوم القيامه تو اي wannan ayar da kaja tana magana ne akan zuwan Allah ranar alkiyama yanzu kuma ana magana ne akan saukar Allah karshen dare a nan duniya qala sai fa qala ishaq sai mal ishaq yace a'azza Allahu al-amir ranka yade wa man yaji'u yawm al-qiyama man yamna'uhu al-yawm ranka yade Allah da zai iya zuwa ranar alkiyama in ka yadda to waye sai ya hana shi zuwa a yau shikenan fa buhi tu gaba da shi suka shi wannan kissa ce sahihiya al-Imam al-Zahabi ya kawo ta da isnadin ta a cikin littafin al-Ulu nashi haka Sheikh al-Albani Muhammad Nasiruddin ya inganta isnadin ta a cikin mukhtasar da yema wannan littafi haka Ibn Taymiyyah ya kwararo wannan kissa a cikin littafin Dar'u Ta'arud al-Aql wa an-Naql daga Abu Usman as-Sabuni a cikin risalar shi shahararriya wadda ya risalatu sunna ya tabbatar da cewa wannan isnadi ya tabbata zuwa ga malam Ishaq dan Rawiya cewa wannan labarin ya faru wa qala Harb ibn Isma'il bai gushe ba yana kawo mana zantuttuka da bayanin malamai akan wannan qabiya sai ya ce Harb dan Isma'il al-Kirmani kenan yace sami'tu ishaq ibn ibrahim yaqulu laysa fil nuzuli wasfun naji malam ishaq dan ibrahima yana cewa ba a siffanta yaya saukar allah take ba a siffantawa kawai a ce allah yana sauka a tsaya iya yadda shi allah din ya fada qala wa qala ishaq yace ishaq ibn ibrahim al-hanbali yace لا يجوز الخوض في امر الله كما يجوز الخوض في امر المخلوقين بهلست اكوصا cikin al'amarin Allah ba irin yadda ake kutsawa cikin al'amarin mutane ma'ana baka yin kutse a cikin magana Allah ka fassara ta da a ganinka ko da ra'ayinka ko da fahimtarka ko da irin falsafarka ko kuma da tsabaragen molanka baka ma san da me kake fassarawa ba kawai kai dai kana girban abin da ka samu ba a shiga magana Allah haka sannan ba a yi ma Allah kutse aita jujjuya magana shi ana ba ta fassara irin yadda aka ga dama ba a magana Allah deconstruction ko analysis a subjecting into to criticism ba a yi abinda Allah ya faɗa haka za a bashi idan ana neman fassara sai a koma fassarar malaman farko da za a yi haka jama'a da al'amura sun gyaru wa mutane kaga hatta yawan tafsiran nan da suka yawa a gari ba za a samu yawan tafsiran nan ba to dan dai zama sai wanda yake iya binciko menene fassarar da salaf suka yi akan wannan ayar sannan zai tafsiri sai wanda ya iya karatu irin na salaf ya koya akan manhajin salaf kuma ya san tuwa san bayanai references abin nan mabubbuga inda za a koma manazarta inda za a koma a binciko maganganun salaf tafsirai irin na malaman salaf irin tafsirin al-Imam at-Tabari wanda shine Imam al-Mufassirin rahmatullahi alayhi irin tafsiri na Ibn Abi Hatim malam Abdurrahman Ibn Abi Hatim ne kawowa da isnadi irin yadda wanda yake kawowa irin tafsirai ire-iren waɗannan littafan tafsiri da suke fassara rugal al-Qur'ani irin nada irin nasu Abu Ubaidah al-Qasim ibn Sallam garibul Qur'an da ire-iren su asbabun nuzul da tafsirin da suke bayani akan ahkamu abisa manhajin salaf ibnu al-arabi ahkamul qur'an na jassas ahkamul qur'an na al-imam al-qurtubi ga sanan burjik sannan ya gama akwai kuma wato tsayawa akan nasalaf din idan an kawo nasalaf to za a tsaya a ce shine fassara fassara da dama da mutane suke yi ba haka suke yi ba kawai ba su fassara ne gurgurdan yanayin yadda suka samu kansu
sai su alakanta shi da waɗanda suke faɗa da su, ko su alakanta su da irin mutanen da suke zaune a wannan gari ko anguwa ko ƙasa, ba tare da an ba ilimi haƙƙinsa ba. Kuma irin wannan shi ne za ka ji ana takabbara, duk tafsiri ya buge da mataɗi da labari da ƙissoshi da buga misalai. Wannan ba ƙaramin abin al'ajabi ba ne irin yadda al'amura suke a ƙasashenmu. To don haka wannan malami ya ce ba a shishigi a cikin al'amarin magana Allah, kamar yadda ake iya yin shishigi a cikin al'amarin maganan mutane. Liƙaulillahi ta'ala, saboda Allah ya ce la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu, ba a tambayan Allah a ce me yasa ya aikata kaza ko me yasa bai aikata kaza ba. Wa hum yus'alun, su mutane su ne za a tambaye su a kan abin da suka aikata. Ba a cewa dan me yasa Allah ya ba wani arziki, ya ba wani talaka, me yasa Allah ya kashe wani yana yaro, ya ba wani ya girma, me yasa Allah ya ba wani ilimi, ya ba wani jahili, me yasa Allah ya ba wani fahimta, ya ba wani kuma ba shi fahimta ba, wani da ƙarfi, wani rago, wani da sarauta, wani talaka, me yasa Allah ya halicci wani da kyakkyawar kama da kyakkyawan hali, wani kuma da muguwar kama da mummunan hali. Ba a wa Allah wannan tambayoyin. Abin da ya ga dama yake aikatawa shi ne Allah Ubangiji, kuma bayin nashi ne yadda ya ga dama zai da su. Ba a ma Allah irin wannan tambayoyin. ‘Yan boko su ne suke da irin wannan gangancin da su da sauran baragurbin mu'tazilawa wanda suke rayuwa a waɗannan zamanonin namu. Za ka ga su suna da gangancin irin waɗannan tambayoyi. Dama mu'tazila na daga cikin aƙidarsu suna questioning wato abin nan ɗin Allah, authority ɗin Allah. Har akan haka ne ma, kamar yadda muka sha karantawa, shine dalilin rabuwar Abul Hasan al-Ash'ari da aqidar Mu'tazila akan mas'alar as-salahu wal aslah. Haka sukan ce wa qauluhum inna as-salaha wajibun alayhi zurun ma alayhi wajib. Wannan Ash'ariya ne ma suke musu raddi. A wurin su akwai abin da yake mai kyau, akwai kuma wanda yafi kyau. Akwai mai kyau, akwai wanda yafi kyau. To sai su ce wajibi ne akan Allah yayi wanda yafi kyau dinnan. In bai haka ba to bai kyauta ba. Shine aka samu al-Imam al-Ghazali, Allah ya gafarta mashi, zamu zo mu tarjuma shi watakila a karatu mai zuwa. Wannan malami akwai wani kuskure da yayi da malami suka dinga mashi Allah wazare da shi a cikin littafin Iyau Ulumuddin. Irin waɗannan maganganun ne yake cewa abinda Allah ya tsara da ake gani a duniya, kamar yanzu a ce misali Najeriya, wani shine gwamnan jiha kaza, wani shine shugaban ƙasar Najeriya, wani shine sarkin gari kaza, wani shine farfesa kaza, wani shine yafi kowa kuɗi a jiha kaza, wani shine mijin wance, wani shine baban wane. Yanda wannan tsarin yake na haƙiƙan Najeriya misali, yace to Allah yayi abinda zai iya kenan, iyaka abinda zai iya. Da akwai abinda yafi haka to da Allah yayi. Tunda kaga Allah bai yi abin da yafi haka ba, to iyaka abin da zai iya kenan, ba zai iya fiye da wannan ba. Malamai suka ce Allah wadare da wannan magana, wannan ai magana ce ta maguzawa. Yanzu Allah ba zai iya yin abin da yafi wannan ba. Allah zai iya yi, amma bai ga damar yi bane. Allah in ya ga dama zai iya yin abubuwa waɗanda suke sun sabawa al'ada da mutane suka sani, amma Allah yana da sunan waɗanda ba su da canji. Yana da sunan. Alal misali, in Allah ya ga dama zai zubar da ruwan sama ba lokacin damuna ba, zai zubar da ruwan sama ba lokacin hadari ba, ba san da ake bukata ba, amma a cikin tsarin shi ya sanya sai yayi wannan abu, sai ya sanya baina yadai rahmatihi, me yake cewa ni wallazi arsala riyaha baina yadai rahmatihi, sai ya aiko isaku don su zama bushra ko nushra a wata riwaya, don su zo su bada labari su sa mutane su yi kai kai kafin a fara ruwa. Haka yughshil lailan nahara, in Allah ya so yanzu dinnan sai mai da yanzu dare, ya ga dama ya haka, amma bai tsara ba a sunnarsa. In Allah ya so yanzu sai a tashi kiyama, amma bai tsara ba a sunnarsa, ya tsara ga lokacin da za a yi, kuma yace sai an ga alama kaza da alama kaza da alama kaza, to babu abin da ya gagara Allah. Amma Allah ya tsara wasu sunnoni waɗanda yake gudana a kansu. Shi yasa yace ko addu'a za ka yi kar ka yi addu'a ta saba wa sunnarsa. Al-Imam al-Qurtubi a cikin tafsirinsa ya kawo bayani akan menene ta'addanci a cikin addu'a. Daga ciki akwai ka yi addu'a abin da ya saba wa sunnar Allah, shine ka roƙi abin da a ɗabi'ance Allah baya ba irin ka shi. A ɗabi'ance misali ni baka da ko sisi, kawai sai ka ce Allah ina roƙonka ka bani gwamnan Kaduna gobe goben nan ka sa an zama gwamnatin Kaduna kai da kake zama gwamnatin Kaduna kai ba dan siyasa ba kai ba mataimakin gwamna ba kana jira gwamna ya mutu kai ba lokacin zabe ba ba ka da jam'iyya ba yadda zaka zama gwamnatin Kaduna gobe goben nan ba zai yi ba a cikin sunnar rayuwa ko to kaka roki wannan in kai roki haka kai ta'addanci a addu'a ina fata mun gane wannan so ire-iren waɗannan abubuwan su ne ake lura da su wajen fassara nassoshi ba a shikshigi ba a wuce iyaka ba a tambayan Allah me yake yi shi Allah shine yake tambayan mutane me suke wala yajuzu an yatawahhama ala Allahi bi sifatihi wa fi'alihi bi fahmi ma yajuzu tafakkuru wan nazaru fihi min amri makhluqina bai halasta ma ka bari zuciyarka ta dinga tana maka ko tana riya maka cewa bari ka fahimci wani aiki na Allah ko ta siffa ta Allah da irin aikin halittu bai ma halasta ba ka bari zuciyarka ta riya maka cewa to in an ce hannun Allah irin hannun wane ne in an ce ganin Allah irin ganin wane ne mallan yace bai halasta ma ka bari zuciyarka ta riya maka wannan ba wazalika annahu yumkinu an yakuna Allahu mawsufan bin nuzuli kulla layla dan kuwa zai yiwu a siffanta Allah da sauka a ƙarshen dare kowane dare idza madha sulusuha idan daya bisa ukun dare ya kare ila sama'i dunya ya sauka zuwa sama ta ƙasa kama sha'a kamar yadda Allah ya so wala yusalu Allah ba a tambaye shi kaifa nuzulu a ce ta yaye ya sauka li'anna al-khaliqa yasna'u ma yasha'u domin Allah mahalici yana aikata abin da ya so ne Allah mahalici ne shi yake aikata abin da ya so faslun sai mallan yace gaba wa qad itarafa aktharu a'immati ahli al-kalami wal-falsafati min al-awwalina wal-akhirina bi anna akthara at-tara'iq allati salakuha fi umuri ar-rububiyyati bil-aqisati allati darabuha لا تفدي بهم إلى العلم واليقين وفي الأمور الإلهية مثل تكلمهم بالجنس والعرض في دلائلهم ومسائلهم ما لن يتشي وقد اعترف أكثر أئمة أهل الكلام ما في يوى دقشك الإمامين علم الكلام والفلسفة دالإمامين فلسفة سنية اعترافي سنية confessing سنفة سنية اكراي min al-awwalina na farkon su wal akhirina da na bayan su bi anna aktharat tara'iq allati salakuha cewa waɗannan mafi yawan hanyoyin da suka bi fi umurir rububiyya wajen al'amarin ubangiji bil aqisa suka yi kokarin fahimtar Allah ta hanyar buga misalai da kwatance da wannan juye-juyen zance da suke allati darabuha irin waɗannan misalan da suka yi ta bugawa da kiyasin nan da suka yi ta yi su ce ayin an ce kaza to kaza ne in an ce kauna Allah yana kauna to ai kauna wani abu ne da ke shiga zuciya saboda wani abu da ka gani kaso to yaushe za a ce Allah ya haka in an ce fushi su ce ai fushi na nufin wato abin nan mutum ya shiga cikin wani hali da yake son ya dau fansa akan wani wanda ya cutar da shi to in aka ce Allah yana fushi to an nuna kenan Allah yana da irin wannan siffa in aka ce tafiya su ce to ai tafiya wani abu ne wanda bukata take sa ayi Allah bai da bukata in an ce Allah ya daidaita su ce to daidaita wanda yake da bukatar hutawa shi yake wurin da zai samu ya zauna irin waɗannan kaga aqisa ne suke bugawa da kwakwalansu da irin rayuwarsu da dabi'arsu ta dan adam waɗannan abubuwan da suka dinga yi su da kansu sun zo suna yi fada suna iktirafi suna cewa la tufdi bihim ila al-ilmi wal yaqin bata taba kai su zuwa ga ilimi na sanin Allah da yaqinin yaya Allah yake ba wa fil umuril ilahiyya da kuma sauran abubuwan da ke da alaka da allantaka da bauta can a cikin umurur rububiyya ubangiji mislu kaman takallimihim bil jinsi wal ardi fi dalailihim wa masailihim da suke magana akan jinsi da arab mun yi magana a baya akan me suke nufi da jinsi shine a ce abu wanda yana da irin shi ko bai da irin sa idan akwai irin sai to jinsi akwai kuma arab shine abu wanda yake bujurowa tunani wanda yake bujurowa a cikin zukatan bayi na kauna ko kiyayya ko tunani ko fushi ko makamantansu wannan su suke cewa a arab to suna bincike akan waɗannan irin kalmomi a cikin meye ma'anansu kuma menene hukunce-hukuncen su. To duk waɗannan abubuwan da suka kawo da kansu sun dawo sun yadda cewa abubuwan ba sa kai su zuwa ga ilimi. Idan ka koma littafin Al-Hamawiyya wanda malaminmu Malam Albani Muhammad Awwal ya karantar, Allah ya gafarta mishi, ko ka bi kasusuwan, idan kai ɗalibi ne mai karatu ka koma ka bi littafin, zaka ga Ibn Taymiyyah a wannan wurin a cikin littafin ya kawo bayanai, ya hakaito maganganu ire-iren waɗannan na wane kaza ga irin nadama da yayi. Kamar misali Al-Fakhru Razi, babban malamin nan, mun yi targamarsa a kwanakin baya, wanda malami ne ya kai malami, gashi attajiri, ga malanta, ga ilimi, ga basira, wanda ana cewa basirarsa, ku ji wannan, basirarsa da ƙarfin ƙwaƙwalwarsa bata gaza basira irin ta Ibn Taymiyyah ba. Inda a ce Allah ya taimake shi, ya samu malaman suna son karantar da shi, da hala wani abin nan ne, wani original copy ne ko carbon copy irin na Ibn Taymiyyah, amma sai ya gamu da malami rudaddu falasifa, sai suka ruda shi, sai rayu tsawon rayuwar shi a cikin dimuwa da hayaniya. Allah ya gafarta mishi. Shine mai cewa nihayatu ikdamil uquli iqalu wa ghayatu sa'i al-alamin balalu wa arwahuna fi wahshatin min jismina wa ghayatu luqyana adan wa wabalu. Bayan da ya gama duk wannan karatun falsafa, a ƙarshen rayuwarsa shine yake cewa nihayatu ikdamil uquli, ƙarshen gabatar da hankali akan nasi iqalu, to ƙarshen shi shine a sa mutum sasari a kai shi gidan mahaukata kenan. Ƙarshen duk wanda yake gabatar da hankalin shi akan nasi, to zarewa zai dai yake da dan wiwi ko dan kodin. Wa ghayatu sa'il alamin balalu, ƙarshen kokarin da ƴan adam za su yi suke za su fahimci Allah, amma da kokarin su ba da nasi ba, to ƙarshen shi bata. Wa arwahuna fi wahshatin min jismina, yace mun waye gari rayukanmu da jikinmu sun zama suna cikin wahsha, ba sa fahimtar juna, kamar ba jikinmu bane, kamar ba zukatanmu bane. Wa ghayatul luqyana adan wa wabalu, ƙarshen abin da muka gamu da shi shine cutarwa da bala'i. Aka ba da labarin cewa yakan kwanta ya kasa bacci, shi al-Imam al-Razi yakan kwanta tsawon dare ya kasa bacci, yadda ka san mutumin da ke cikin wata damuwa ta wata fitina ko rashi ko asara ko tashin hankali, ba shine yake kasa bacci ba, ya ji ma baya jin yunwa, baya jin yin komai, in ka shiga cikin wata sadma haka, wani shock da ya faru da kai, to haka yakan kasa bacci. Idan iyalan shi suka tambaye shi algata malam ya baka ya ka kasa bacci, sai ya ce yana tunani ne akan wata matsala ya rasa daidaita. Matsalan nan ko ba ta ilimi ne na gaskiya ba, ta irin wannan bala'i ne. Haka ya ƙara cewa laqad ta'ammaltu turqal kalamiyyata wal manahij al falsafiyyata, dogon zance Ibn Taymiyyah ya kawo shi, wa ma ra'aituha tashfi ghalilan wala tarwi alilan, yace na tsaya na lura da manhajin falsafa da hanyoyin ɗan ilmul kalami, na gane cewa ba sa kosar da mai jin yunwa, ba sa kosar da mai jin kishi sam. Haka ash-shahru satani mai littafin al-milal wan nihal yake cewa la'amri laqad tuftu al-ma'ahid kullaha wa sayyartu tarafi bayna tilka al-ma'ali falam ara illa wadi'an kaffa ha'irin ala zaqalin aw qari'an sinna najmi, yace na rantsi da Allah na kewaya makaranta daban-daban, mazhaba daban-daban ta ilmul kalami, wa sayyartu tarafi bayna tilka al-ma'ali, na jujjuye idona a cikin duk waɗannan karatukan da yake, ma'ana na karanta littattafan, na je makarantun na saurara, falam ara banga kowa ba illa wadi'an kaffa ha'irin, sai mutumin da ya sanya hannu yayi tagume irin na wanda ya shiga cikin rudani, ala zaqanin ya sanya hannun shi akan habashi yayi shuru, au qari'an sunna nadi, ko kuma wanda yake kada haƙorinsa yana mai nadama yana kwafa, shine al-Amir as-Sanani da yazo kan wannan gaba sai mai mishi da martani, yake ce mishi la'allaka ahmalta tawafa bi ma'hadir rasul fa man laqahu min kulli ali fama hara man yahdi bi hadi muhammadin wa la satarahu qari'a sunni nadi, yace hala duk da kake yawon makarantun nan gaba daya baka shiga makaranta annabi bane, makaranta wasu can kake ta shiga, ka kuskure shiga makarantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, la'allaka ahmalta tawafa, kayi watsi da kewayawa bi ma'hadir rasuli a institution na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisai da qur'ani wa man laqahu min kulli alim da duk malamin da yake buncinowa daga na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fama haraman ya habibi hadi muhammadin wanda ke neman shari'a da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ba ya shiga cikin irin da ka shiga walasta tarahu qari'an sunna nadimi baka taba ganin shi cikin wannan nadamar da kace ka gani abin da ya hana ka samun shari'a shine baka bo inda ya kamata ka samu shari'a ba al imamu abin nan ya bada labari mai sharhin nan na mai sharhin hamawiya shine tuwaijiri ya bada labari cewa wani malami daga cikin manyan daliban fakharur razi din nan yana zaune sai wani talaka kawai gama gari ya shigo wajen shi sai ya ce wa talakan me ya aqidarka yace aqidata aqidan musulmai yace kuma baka jin wani damuwa yace damuwa me zan ji yace ka more yace ka gane nan ni wallahi ban san aqidata kace sai fushi da kuka yana cewa shi bai san me aqida shi ba to haka wancan malami shi ma ibnul juwayni duba kalga irin malanta ibnul juwayni yazo zai rasu shine sai yake cewa bayan din na gama shiga da fita na yanzu ban san me aqida ta ba ina fata dai in mutu akan addinin tsofaffin garin Nai Sabur ina fata in mutu ala aqidati ajaiz Nai Sabur tsofaffi wadanda ba su san komai ba sai Allah to duk irin wannan hayaniyar idan mutun ya gama ta haka yake rudewa duka wanda ya biye wa falsafa ya biye ma rudani irin na ilahiyat na falsafa ya biye ma mantiki da sauran ire-iren waɗannan abubuwa zaka ga ƙarshe abinda zai tike zuwa gare shi kenan wannan misali ne kawai ɗaya ko biyu ko uku na wasu daga cikin a'lam shahararrun malaman ilmul kalam da irin yanda suka tike Allah ubangiji ya gafarta musu fa ammal awwal faqad zakarna fi ghairi hadha al-mawdi' maqalat asatil al-falasifa min al-awa'il game da wancan na farkon shine a cikin umurul rububiyya mun ambata a wani wuri daban kamar a can cikin hamawiyya din da kuma cikin majmu'ul fatawa a wurare da dama yace mun ambaci maganganun asatin shahararrun manyan al-falsafa manyan masanan falsafa min al-awa'il daga cikin na farkon su annahum qalu suna cewa al-ilmul ilahi la sabila fihi ila al-yaqin suna cewa ilimin sanin Allah babu hanyar da zaka buka samu ilimi na tabbas game da shi wa inna ma yutakallamu fihi kawai ana yin magana a cikin sa ne bil aula a duba menene yafi wal ahara me yafi dacewa wal akhlaq me yafi cancanta a fada haka suke yi su da masu ce kaza yafi dacewa ai yafi cancanta a siffanta Allah da kaza saboda tanzihi bai kamata a siffanta Allah da kaza ba saboda bai dace da shi ba kaza siffa kaza la taliqu bi maqamihi haka ire-iren waɗannan kalmomi wali hadha ittafaqa kullu man khabara maqalata haula al mutafalsifa dan haka duk wani wanda ya tsaya ya goge ya san maganganun ƴan falsafan nan sun yi ittifaqi fil ilmi al ilahi maganganun ƴan falsafa game da ilimin Allah sun ittifaki anna ghalibahu zununun kadhiba cewa mafi yawan abin da suke fada da sunan ilimi zata-zata ne na ƙarya wa aqyisatun fasida qiyasi ne mabarnaci wa anna alladhi fihi min al-ilmi al-haqq qalil abin da ke cikin sa na ilimi na gaskiya kadan ne ko a can dan ibn timiya ya faɗi wannan magana yace tare da cewa fa inda ka ji suna su da kansu suna nadama a cikin abin da suka yi to a cikin fa abin da suka yi akwai wani bangare na gaskiya wannan magana ce ta adalci cewa akwai wani bangare na gaskiya to amma duk sanda aka cako da gaskiya da ƙarya to ba za a zo na wuri da ba saboda Allah ya hana yace wala talbisul haqqo bil batil fataktumul haqqo wa antum ta'lamun karka cako da gaskiya da ƙarya sai zama ka boye gaskiya kenan kana sani wa amma atiraful mutakallima min al-islamiyyin fakathirun su wadancan rukuni na farko na falsafa manyan su kaji magana akan su to amma kuma mutakallima musulmai wadanda suka zo suka yi kokarin yima falsafa wankin babban bargo su juya ta tayi tsarki ta dawo ta zama musulma a shigo da ta cikin musulunci fa kasirun an samu maganganu da dama daga wajen su wanda suke nuni zuwa ga sanyi na dama kad jama'a al ulama fihi shay'an malamai sun tattara bayanai da yawa akan haka wa zakaru ruju'a akabirihim amma kanu yaquluna aka ambaci dawowar da manya-manyan su daga abin da suka kasance suna fadi kamar Imam Al-Ghazali da muka karanta tarihinsa a baya da irin yadda ya shiga cikin rudani da dimuwa daga baya Allah ya mishi gamdakatar ya hada shi da wasu waɗanda suka koyi ilmi na manhajin hadisi sai Imam Al-Hakimi suka koya mai karatu na sunna ya koyi sahih al-Bukhari da sunan Abi Dawud sai ya zama ma baya karanta komai daga Qur'ani sai Bukhari san da ya rasu ma an same shi rungume da sahih al-Bukhari a jikin kirjinsa kuma daliban shi sun bada labarin waɗannan kwanaki na ƙarshe shekarun ƙarshe na rayuwarsa kullun fadan da yake musu cewa ku yi watsi da wancan abun ku kama Qur'ani ku kama sunna kullun fadan da yake musu kenan kuma irin littattafai wanda suke nuni zuwa ga haka irin su tahafutul falasifa da ire-iren su to sun yi wannan nadamar amma lokaci a kure Ibn al-Juwayni shi ma yayi wannan nadama lokaci a kure da makamantan su duk sun samu irin wannan yanayin wa taubatihim an bada labarin tubar su imma indal mauti ko dai a wajen mutuwa a gargaran mutuwa wa imma qabla al mauti ko kuma a kafin mutuwa a ƙarshen rayuwar su wa hadha min asbabir rahmati insha Allah ta'ala fi hadhihi al umma Allahu akbar Ibn Taymiya yace wannan yana daga cikin sabubban rahama a cikin wannan al umma ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala sai ya taimake ka bayan kana ta yin laifuka gab da rasuwarka ko kafin rasuwarka sai ka tuba wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fa yasbiqu alayhi alkitab fa ya'malu bi amali ahlin janna fa yadkhula Allah cikin rahamarsa sai mutun yayi ta aiki irin na bata irin na barna sai ya zama tsakankanin shi da tsakankanin shiga wuta bai wuce zira'i guda ba sai ya tuba idan ya tuba shikenan kuma sai Allah ya karba sai kuma Allah ya sa shi a cikin aljanna to mas'ala ce wadda take ta ainihin karatu shine zai zo bari ya ƙara samu ta sannan sai mu dan yi ta'aliki akai cewa Allah yana yafe mabayinsa idan sun tuba ko mun girman zanubansu Allah ya riga ya wannan alƙawarin qul ya ibadallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim ya ku bayi ka ba su labari bayi ka yi albishir ga bayina waɗanda suka yi wa kansu asrafu wanda suka yi wa kansu barna suka sharbota cewa kar ku cire rai daga rahama Allah saboda Allah rahama shi wa rahmati wasi'at kulli shay'in rahama Allah ta yi galaba akan komai azaba ce yace usibu biha man asha wanda na so nake ba sanya asha a cikin azaba amma rahamata to ta yadu akan komai idan mutun yana yin wani laifi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake shi ƙarshen rayuwa ya tuba sai Allah ya karbi tubarsa wani ma kuma ba tubar ba ma zai kafara ce Allah zai sanya mishi ta hanyar wani abu alal misali ta hanyar cuta rashin lafiya da zai kamar da zuwa cikin hadisin Bukhari cewa zazzabi din nan daga shedan ne amin zazzabi wato abin nan ne kamar a ce gyara ne ake mutum daga zanuban shi zafin zazzabi zafin kona zanuban ne yana cikin sahih Bukhari to wannan rashin lafiya da mutum zai yi ko ta asara a cikin rayuwarsa ko dukiyarsa ko wani abu da zai faru da shi na bakin ciki yayi hakuri to zai zama mishi kafara in wannan bai samu ba Allah cikin hikimarsa yana iya sanya shi kuma a cikin cetan annabawa da salihai da shahidai da waliyai da wasu bayin Allah na gari da za su cece shi ranar alkiyama duk Allah yana yin wannan to a mataki na farko matakin tuba Allah yana son masu tuba yana daga cikin abin da Allah yake so bayan shi in sun yi laifi su tuba taubatan nasuha har ma yake cewa da za su ki tuba da za su ki laifi su ki tuba da zai darkake su gaba daya ya halicci wasu dan su dinga laifi suna tuba yana daga cikin girman Allah tubar da ake masa to dan haka Allah yana karban tubar bayinsa duk abin da kake na zunubi karka yanke tsammani daga rahama Allah ka tuba ka daina yi ka nemi Allah ya gafarta maka kai ta tuba kana istighfari to bangare na biyu shine ina mas'ala game da zunubin da ka kirkiran mushi hanyar da zai wanzu. Akwai mace tsakanin zunubin da kawai kai zunubi wanda yake kawai wanda yake jamid ko kuma wanda yake zunubi kamar da akwai sadakatu jariya ko kuma zunubun jariya. Mutum ya mutu ya bar wani abu wani wata harkar zunubi. To wannan ya daga cikin fasara waccan aya wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ana zaune lafiya kai ne ka zo ka kawo wani wata sabuwar bid'a sai ta yadu kai kuma kafin ka mutu sai ka tuba ka bata. Misali to kaga ai duk mutumin da ya bar aikin alkhairi a baya wannan alkhairin zai dinga kai mishi lada. To haka wanda ya bar aikin zunubi a baya wannan aikin zunubin zai dinga kai mishi kamashi. To amma sai malamai suka ce to amma banda wanda ya tuba akan zunubin idan shi ya tuba to Allah subhanahu wataala ba zai ci gaba da bashi wannan zunubin ba. Ya bar abin a baya ya zama jarabawa ga yan baya shine kamar waɗannan mugayen aƙidun da aka kawo na ash'ariyya din da sauransu wanda suka kawo su suka tuba kafin su mutu to in Allah ya so su ba za su ci gaba da samun kamashi na wannan zunubin ba. Amma wanda ya kawo wata muguwa aƙida tijaniya ce sunanta ko faiba ko rafidanci ko jahamanci ko mai sunanta to yana nan yana ci gaba da samun zunubin wanda ya aikata ta shine man sanna sunatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha. Kamar yadda manzo Allah yake cewa babu wani wanda zai yi kisan kai illa kana ala ibni adam al awwala wizruha. Wancan kissa Habila da Kabila ko da Allah ya bada labari menene qutul alayhi naba abni adam bil haqq iz qarraba qurbana wannan kissa sananniya da yace qala al aqsulan da qala inna ma yataqabbalu Allah min al muttaqin har zuwa inda Allah yake cewa fasawwalat lahu nafsuhu qatla akhihi. To wannan kissa da yayi da Allah ya bada labari manzo Allah yake cewa duk wani wanda zai yi kisa tun daga wancan zamanin har tashin alkiyama sai ya zama dan gidan annabi Adam yana da wannan zunubi shi da ya fara kisa domin shi ne ya fara kawo mu duniyar mutane tunani cewa idan ba ka san mutum za ka yi kashe shi ba za ka jira sai Allah ya kashe shi dabi'iyan ba kafin shi ba wanda ya san haka. To da ka shi ya kawo mummunan sunna ta kisan kai da ka duk kisan kan da aka yi yana da zunubin shi yana da kamashi. To haka idan ka je aka ce kai ne ka fara kai gidan karta garinku kai ka fara bude gidan karta a garinku ana zuwa ana yi da karuwai da ƴan dauri da kaza ana ganin kai ka kawo sulma ana murna ka kawo ci gaba ko kai ka je ka kai musu neja bet ake ce mishi kuma ne bet neja wata shegge ta tafi shigo kwanan nan dinnan a ce kai ka fara kawo ta anguwa kai ne ka zo ka fara yin wani abu na shedanci da aka gani ana bin salan abu waye ya fara kidan goge to yana da zunubin duk wanda ya yana kidan goge. Wane ne ya fara kawo wa ƴan Najeriya salo kaza na fasikanci misali a ce likitan da ya fara zubar da ciki to duk wanda ya zubar da ciki yana da wannan zunubin. To amma sai aka ce idan ya tuba shi mai wannan laifin to shi ya tsira daga kamashin da zai biyo baya ya tsira kuma fahimci wannan. To haka suma waɗannan malaman Ibn Taymiyyah yake cewa na daga cikin rahama Allah ga wannan al'umma shine wanda ya tuba daga zunubinsa Allah zai yafe masa kuma Allah ba zai ci gaba da bashi kamashin waɗanda suka aikata irin wannan zunubin ba. To wannan fa ana sa rai ana fata ne haka idan Allah ya anshi tubarka dan ba wanda yake da garantin cewa Allah ya anshi tubar sai in Allah ya anshi tubar ta tabbata kenan. Abinda ake so dai kai dai kai kokari ka tuba daga zunubinka kar ka bari kana zunubi har ka mutu kana yin shi ka tuba ba kar ka bari ka zama sanadiyan kirkiro wata barna wanda za ta yada a cikin mutane. Idan ka zama sanadiyar haka to ya kamata ka tuba in za ka iya dakile wannan barnar ka dakile ta kamar yadda Malam Abdul Samad yayi. Malam Abdul Samad na kasar Ghana shine muqaddamin dariqa da ya yada dariqa a kasar Ghana da ya je kasar Saudiya ya gamu da malaman sunna suka tarbiyantar da shi ya gane gaskiya da ya dawo gida-gida ya dinga bi gida-gida yana sallama da muridan shi yana ce musu to na tuba daga dariƙa da na baku kuma ku tuba. Wasu suka tuba wasu kuma suka ce ya tabu kamar yadda muka ji Abul Hasan al-Ash'ari shi ma haka yi sai da yayyawa kan munbarira ya bayyana cewa shine wani wanda bai san shi ba ya san shi duk abin da aka sani yana fada yace ya tuba daga barin shi ga abin da yake akai yanzu to haka ake so sai ka tuba ka bayyana tubanka idan ka san ka kawo wata barna ko wata fitina ko wani rikici ko wata tashin tashina ko mugun tunani a cikin al'umma koda a kasuwa ne a cikin harkokin kasuwanci zama akwai wani magudi da wasu ƴan kasuwa suke sai zama wani shi ya fara kirkiro wannan magudin to duk zunubin da suke samu yana samu ya kamata mu san wannan daga rukunin kowanne irin ƴan kasuwa suna da wani sirri da suke amfani da shi to zama wannan sirrin na gaske ne to shikenan ba sirri ne na barna ba haka a cikin ƴan siyasa waye dan siyasan da ya fara koya ma ƴan siyasa cewa in za a yi takarar zabe sai an yi satan ƙura'a misali ko sai an yi manu maguzanci ko bokanci ko tsafi ko barna to yana da wannan zunuban na waɗanda suka biyo bayan shi akan wannan abu sai in ya tuba zaka yana da matuƙar hadari jama'a ka zo ka kawo al'umman musulmi wata barna bayan suna zaune cikin lafiya suna abin nan cikin aminci shine ma'anan islahu din malamai suka ce bayan annabawa sun zo sun kawo tauhidi sun kawo gaskiya sun kawo wahayi sai ka kawo barna a cikin aqida a cikin ibada a cikin zamantakewa a cikin tunani a cikin ko menene ka zo ka kawo wata barna ta yadu saboda ka samu kuɗi don za ka ga mutane ba su damu ba idan za su samu kuɗi ba sa tsoron kawo barna yanzu kana tafiya akan hanya sai ka je wani dan kauye da bai wuce gida biyar ba sai ka ga gidan kallon kwallo sai ka ce Arsenal Chelsea an aje allo a bakin titi wannan barna ita za a kwana ana yi kuma wani shakiyi ne kawai daga yana zuwa Fatakwal ya ga ana yi ko a Lagos ko Zare ko Kano sai je su katin TV ya so generator ya zo ya nemi masu hada satellite sai su hada mishi ya dinga siyan kati shi ma yana lalata yaran mutane anan za su wuni ko ya zo ya kawo game wanda ana sallah mutane suna yi ba za su yi sallah azhar ba to wanda duk ya kawo al'umma ba su san wannan ba ko to ya kawo barna kamar yadda wanda ya kawo alheri al'umma suka samu wannan alherin shi kuma zai samu ladan alheri to haka shuwagabanni da sarakuna da manyan ƙasa masu kawo dokoki waɗanda za su ba barna damar yaduwa baya da lasisi na buɗe gidajen giya baya da lasisi na buɗe gidajen karuwai gidajen otel da ake yin fasikanci ko wuraren da ake yin event irin gamjigate irin wane ne a buɗe wurare wanda kawai sun ba da dama a yi sharholiya to duk wanda ya yi wannan yana daga cikin wannan kamashin sai in ya tuba inda malamai suka ce kawai shine idan ya zama a sa'ar da zai tuba ba yi da sultanin da zai hana a yi abu shine abun ya riga ya yadu shine sai Allah ya ce mishi iya tubar da yi amma in yana da sultanin da zai hana sai ya hana dole yanzu watakila gwamnan da ya sa aka ba gidan giya kaza lasisi hala ba shi bane gwamna a jihar ya sauka wani ma ya hau ya sauka wani ma ya hau ya sauka kaga yanzu shi ba bai sai hana wannan gidan giyan ba bai isa ba to sai ya tuba ma Allah tuba kuma tana dama da kuka da takaicin abin da yake har Allah ya ji dadi ya karba to idan Allah ya so sai ya dakatar mishi da wannan kamasho na zunubai sauran kuma sai Allah ya juye su ulaika alladhina yubaddilu Allahu sayi'atihim hasanat na daga cikin falala Allah in Allah ya so ba wai goge su za a yi su koma zero ba sai a maka combatant din su ma zuwa lada idan Allah ya ga dama Allah ka samu dace to shine mallam ya ci gaba da cewa wa hadha min asbabir rahmati insha Allah ta'ala fi hadhihi al-umma wannan yana daga cikin sabubban samun rahama in Allah ya so ya bada rahama a cikin wannan al'umma fa inna Allah yaqbalu at-taubata an ibadi Allah yana karban tuba daga bayinsa wa ya'fu anis-sayyi'ati yana kuma yafi munanan ayyuka wa hadha asahhu al-qawlayn fi qulubi qabuli taubati ad-da'i wannan shine zance mafi inganci a cikin karban tuban wanda ya kira zuwa ga barna wanda ya saka signboard na yin barna ko ya kira a ilmanci a zo a yi wata barna lakinna baqa'a kalamihim wa kutubihim wa atharihim mihnatun azimatun fil umma yace amma wanzuwan littafansu da maganganunsu da tunaninsu da aqidunsu to ya zama jarabawa a cikin wannan al'umma. Wani ya tsallake, wani ya fada. Ma'ana su sun tuba amma aqidin sun wanzu. Mun ji cewa a cikin misalan da muka buga, wani ma da kanshi ya gaya musu na fasa kaza, sai suka ce ya rude ne, su suna nan akan wannan abin da ya fasa. Ya tuba, su sun ki tuba, litafan sun wanzu, an ci gaba da bin aqidin. Har yanzu akwai masu bin aqidan Asha'ira, kuma sun bin aqidan Mu'tazila, akwai masu tunani irin na Jahmiya, akwai masu tunani irin na kaza, tare da cewa an samu malaman da suka kawo wannan aqida, ko kuma suka yi mata aiki ta yadu, su kuma sun tuba sun bari. To wanzuwar litafan ya zama mihina, ya zama jarabawa ga al'umma. Shi yasa in za ku yi tunawa a cikin karatun Hamawiya na Malam Albani namu, Allah ya gafarta mishi, ya tattauna akan wannan matsala, yake cewa dan haka wajibi ne a ci gaba da raddin waɗannan maganganun, domin suna ci gaba da yaduwa, ana ci gaba da karanta su da yada su. Ba za a ce tunda masu su sun tuba to a kauda kai akan abun ba, a'a, da a ce abin da ya tsaya akan mutum ne. Misali a ce karuwa ce ta tuba, ta daina fasikanci, ta zama ustaziya, to yanzu wannan ba za a ci gaba da aibata ta da wannan abun ba, saboda ta dawo cikin mutanen kirki. Kamar yadda sahabbai manzo Allah ya ta musu fada akan idan sun tashi husuma ko fada da ƴan uwansu, wani sai ya saki baki, sai ya aibata ɗan uwan shi da abin da ya fara a maguzanci, ba a tuna wannan, saboda yanzu wannan ya tsaya ne akan iya mutumin kawai, iya mutumin shi kanshi ko. Amma abinda mutanen maguzawa suke yi na al'adu, Qur'ani sai da ya aibata su, kaman kashe yara, kaman cin riba, kaman fadace na rashin gaskiya da sauransu, sai da Qur'ani diye magana akan su, saboda raddin waɗannan aqidu da wannan tunanen. Ina fata mun gane. Amma Qur'ani bai ayyana wane da wane da suke cewa ba su kyauta ba, tunda sun riga sun tuba. Amma sai ya ce to wala taqtulu auladakum min imlaq, an hana. Amma ba zai ce wane da ya kashe ɗan shi har yanzu ana jin haushin shi ba. To mu gane bambancin abin da ya shafi mutum kwaya daya da kuma abin da ya shafi aqida ko tunani wanda ta riga ko ya riga ya yadu. Idan tunani ya riga ya yadu, to wajibi ne akan waɗanda suka san barnar da ke cikin sa su raddin sa. Wajibi ne a bayyana abin da ke cikin shi na barna, koda kuwa a cikin wannan bayanin zai yi kama da an soki wancan mutumin da ya kawo shi, inna ma za a nema mishi gafara, tunda shi ya tuba, a ce Allah Ubangiji ya gafarta mishi. Amma dole a ci gaba da bayanin aqidun Ash'ariyya, aqidun Mu'tazila, aqidun Jahmiyya, aqidun Shi'a, Rafida da sauransu, waɗanda suke barna ce a cikin musulunci, sun zama jarabawa ga al'umma. Yanzu kalla kaga yadda misali mutane suke ci gaba da bin waɗannan aqidu. Allah kaɗai san iya yawan dubban miliyoyin musulmai wanda suke akan irin waɗannan tafarki. Misali yanzu Ash'ariyanci yaɗuwarsa ta yaɗu ba ƙanƙanin yaɗuwa ba, musamman a ƙasashe irin namu da makwabtanmu da ƙasashen Afrika waɗanda suke ake ce musu North Africa, kama irin Sudan, Misra, Algeria, Morocco da makamantansu. Haka a ƙasashen Larabawa waɗanda suke Middle East, kaman ƙasashen Kuwait, irin Iraki, irin Suriya da makamantansu. In ka cire Saudiya da wani ɓangare na Kuwait da Yemen, to galibi sauran ƙasashen abinda ya yaɗu shine Ash'ariyanci. Kalli yanda Shi'a Rafida ta yaɗu a ƙasashen Iraki da Iran da Lebanon da Nigeria da Ghana da makamantansu, wannan shi ma jarabawa ne. Kalli yanda ɗariƙun sufaye suka yaɗu a ƙasashen irin Nigeria, Senegal, Morocco, Algeria, Misra da sauransu, sun yaɗu yaɗuwa mai ban mamaki. Haka a can ƙasashe masu nisa irin Afghanistan, Pakistan, India, akwai yaɗuwar waɗannan munanan aqidun. Duk wannan jarabawa ce Allah ya batta a cikin al'umma. Wa fitnatun azimatun liman nazara fiha, fitina kuma ta fi girma ga wanda ya tsaya ya karanta ya bincike a ciki. Wanda ya shaƙi wannan ilimin, to fitina ta fi girma a kan shi, dan zai iya fitowa ya ce ya yarda da wannan abu, kuma ya kokarin yaɗa shi da tunanin cewa yana yaɗa musulunci. Haka shi ma ya sake hawa waccan turban, ta turban masu yaɗa barna su samu zunubin kansu da zunubin wanda ya bi su. Malam ya ce wala hawla wala quwwata illa billah, babu ƙarfi babu dabara sai ga Allah. Wa qad qala Abu Hamid al-Ghazali fi kitabi alladhi sammahu Ihya'u Ulumuddin, al-Imam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali Allah ya gafarta mishi a cikin littafin shi da ya sa wa suna Ihya'u Ulumuddin ma'ana littafin baraya ilimin addini yake ba ya da ya sa mai wannan sunan shi sa daga malamai sun ta mishi raddi akan wannan littafi kama al-Imam al-Maziri wannan babban malami na Sufadi Iyab ya mishi raddi ya sa mai suna al-Kashf wal-Inba an kitab al-Ihya kama yadda al-Imam al-Dhahabi ya ambata a cikin Siru A'lamin Nubala haka akwai raddin da al-Imam Abdurrahman ibn al-Jawzi ya yi masa haka Abu al-Hasan ibn Sukkar ya masa raddi haka al-Imam Zainuddin al-Iraqi ya mata takhriji da ya sa wa suna al-Mughni an Haml al-Asfar fil Asfar malamai aurare da daban-daban suna yin maganganu akan littafin da irin barnar da ke ciki malaman ƙasa Andalus suka ma ba da fatawa a wani zamani cewa littafin bai halatta a karanta shi ba don haka gwamnati ta ba da shaida cewa duk wanda yake da littafin Ihya'u Ulumuddin ya fito da shi ya kawo aka kwace na kowa sai da aka yi tarin juga aka tara kamar tarin ƙasa na littafin Ihya'u Ulumuddin aka kunna musu wuta aka kona su gaba daya cewa ba su da wani amfani littafi ne wanda yake a cikin shi kamar da Zahabi ya ambata yace akwai alkhairai amma kuma wannan alkhairan sun cakuɗe da abin da ke cikin shi na barna da maganganun falsafa da ra'ayoyin su Aristotle da maganganu da aka debo daga littafin abin nan Ikhwanus Safa da makamantansu don haka littafin ba shi da wani amfani ga dalibi ko mai karatu ko mai neman gaskiya amma malami mai bincike wanda zai bincika dan ya raddi ko dan ya gyara wata mas'ala ko dan wani dalili yana iya aje shi a matsayin reference amma ba littafin ba Ihya'u Ulumuddin bane ba yi da wannan falalan ina fata mun gane wannan Al-Imam Al-Ghazali zamu zo insha Allah zamu tarjuma sa daga littafin Siru Alamin Nubala tarjuma ta tana cikin mujalladi na 19 in Allah ya so a karatu na gaba ko wani abu makamancin haka to shine yake cewa Ghazali din yayi magana a cikin littafin da ya sa wa suna Ihya'u Ulumuddin wa huwa min ajalli kutubi littafin yana daga cikin tafin shi mafiya daukaka kala yace fa in qulta ta'allumul jadali wal kalami madhmumun koyan ilmin jayayya da ilmul kalam abin kyama ne abin zargi ne ka ta'allumin nujumi kaman koyan ilmin taurari da bugun kasa an hana aw huwa mubahun ko kuma kace ya halasta ka ta'allumi tib kaman koyan ilmin sanin cututtuka da bada magani da likitanci wannan halas ne kawai aw mandubun ilayhi ko kuma kace ilimi ne wanda ake ganin ma mustahabbi ne a koya fa'alam ka sani cewa anna lin-nasi fi hadha ghuluwan wa israfan fi atrafin mutane suna da wuce iyaka da israfi a gefe biyu gefen wanda suka ce ba kyau da gefen wanda suka ce da kyau kowanne yayi israfi fa min qa'ilin daga cikin wanda suka yi magana suka ce innahu bid'atun wa haramun suka ce ilmul kalam bid'a ne haramun ne koyan shi sam bi halasta ba wa innal abda an yalqallaha bi kulli dhanbin ma kala shirk khairul lahu min an yalqahu bil kalam suka ce kuma bawa ya gamu da Allah yana yin duk wani zinubi indai ba shirka bane ya fi mishi sauki akan ya gamu da Allah yana yin ilmul kalam yana buga zancen Allah da ra'ayin shi da san zuciyarsa da na malaman shi wadannan su yake nuni zuwa ga masu israfi a bangaren hanawa wa min qa'ilin masu israfi kuma a bangaren halastawa da kwadaitarwa akan shi wanda suka ce innahu wajibun wa fardu ai wajibi ne ma kuma farilla ne imma alal kifaya amma suka ce ko dai ya zama fardu kifaya idan wasu suka tsaya suka yi shi to sun wadatar da sauran dole ne a samu wasu malamai a cewa waɗannan a samu wasu malamai ko wasu dalibai wanda za su tsaya su goge akan ilmul kalam dan su tare wa musulunci wannan abin nan wannan bangaren wa imma alal a'yan wasu ma suka ce kai wajibi ne kowa ya koya yadda kowa ke koyan karatun sallah da tsarki da azumi wajibi ne ya koya wa innahu afdalul a'mali suka ce ma aiki ne mafi falala wa a'lalul qurbati neman kusanci ne zuwa ga Allah mafi daukaka kaji zakewa fa innahu tahqiqun li ilmi at-tauhid domin kokarin tabbatar da ilimi ne na tauhidi wa nidalun an dinillahi da kuma kokarin ba addinin Allah kariya suka ce jihadi ne ma shine zaka ji wannan yana fada a cikin waƙan shi yake cewa wal qawlu fi jawaz ishtighal bihi ala thalathatin aqwali فابن الصلاح والنواوي حرم وقال قوم ينبغي أن يعلم والقولة الصحيحة والقولة المعروفة الصحيحة جوازه لكامل الكريهة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب إنجي مي واقعا جوهرة التوحيد يتشي والقول في جواز اشتغال به magana akan halaccin koyan shagaltuwa da ilimin mantiki ala salasati aqwali zance ne kala uku ibn salah wan nawawi harrama al imam ibn salah abu amr da nawawi suka ce haramun ne wa qala qaumun yanbaghi an yu ulama wasu kuma suka ce ya kamata a koye shi mustahabi ne kaji bangarorin guda bi sai ce wal qaulatul mashhuratus sahiha zance wanda ya bi gari kowa ya san shi kuma shine mai inganci a ra'ayin shi yace jawazuhu li kamilil qariha ya halasta ga mutumin da ya riga ya tsayu a ilimi ya san ilimin addini kafafun shi suka dira mumarisus sunnati wal kitabi ko mumarisi ya zama atafi akan jawazuhu li wanda wato ya goge a cikin sunna da alqur'ani wai liyatadi bihi ila sawabi dan ya shirye zuwa ga daidai to kaga tuka da warwara ya san qur'ani da sunna bai kai kan daidai ba qur'ani da sunna ba su kai shi kan daidai ba sai ilmul kalam ko mun gane tuka da warwara ka ce wanda ya kamata ya koya sai wanda ya san qur'ani ya san sunna kafafun shi suka dira ilimi to a dabi'ance wannan ana tunanin ya riga ya kama hanyar daidai sai kuma ka ce koyi wannan ilimin liyatadi bihi ila sawabi dan ya shirye da shi zuwa ga tafarkin shari'a Allah shi kyauta sai malam ya ci gaba da cewa qala malam al-Ghazzali sai ya ce wa ila at-tahrimi dhahaba ash-Shafi'i wa Malik wa Abu Hanifata wa Ahmad ibn Hanbal wa Sufyan ath-Thawri wa jami'u a'immatis salaf izuwa ga haramci waɗannan malaman suka karkata al-Imam ash-Shafi'i الإمام مالك ابن أنس أبو حنيفة النعمان ابن ثابت أحمد ابن محمد ابن حنبل سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري وجميع أئمة السلف ده دكنن مالمان فاروكو شي كينن magana ta kare dan in ba wadannan ba kuma to su ayi mazaji dama mu mun ce muna so ne mu tafarkin salaf shikenan kaga mun samu tafarkin salaf malaman farko Muhammad ibn Idris ash-Shafi'i al-Matalibi Malik ibn Anas imamu dar al-Hijra Abu Hanifah an-Nu'man imamu ashabi ar-Ra'i imamu al-Sunnah wal-Jama'a Ahmad dan Hanbali al-Imamu Sufyan ath-Thawri yace wa jami'a a'immatis salaf da dukkanin malaman farko suka ce babu kyau wasaqa al-fadhal an ha'ula'i sannan ya kwararo zantuttukan su a cikin iyawu ulumuddin mujalladi na farko ya kwararo maganganun su ya ruwaito cewa wane yace kaza duk sun ce babu kyau to wannan ita ce magana mafi inganci jama'a kar a tsaya ana wani dawurwara ita ce maganan malaman farko mu da su muke takama su muke bi qala sannan sai ya ci gaba da cewa shi Ghazzali wattafaqa ahlul hadith min al-salaf ala hadha malaman hadisi na farko suka hadu akan wannan harancin wala yanhasiru ma nuqila anhum min at-tashdid fihi ba zai kirgu ba irin maganganun da aka ruwaito daga gare su akan tsanantawa game da wannan zaka yi ganin su a cikin littafin zammul abin nan kalami wa ahlihi na al-harawi zaka yi ganin su a cikin littafin kitabul abin nan lalakai sharh usul i'tiqad al-sunnah wal jamaa a cikin kitabut tauhid na ibnu manda a cikin littafin naqdul asasat ta naqdul asasat taqdis na ibnu taymiya zammul mantiq na Siyuti duk littafai gasu nan burjik zaka ga riwayat da nukulat da aka cirato daga malamai zamani bayan zamani tun daga zamanin da aka fara wannan barna a zamanin tabi'ai har zuwa zamanin da malaman suka rayu suna kawo maganganu waɗanda suke bayyana irin Allah wadarai da malaman hadisi suke da waɗannan ilmomi na maguzawa da wannan falsafa ta Yunan da wannan ainihin aqida da aka kwaso daga Hindiya ko daga Farisa yace ba za ka iya kididdige maganganun malaman farko da suka kawo akan kokarin tabbatar da barnanci da tsanantawa akan haramci da rashin dacewa mutum ya kutsa cikin wannan ilimin ba wa qalu malaman suna cewa ma sakata anhu sahaba ma annahum a'rafu alhaqa'iqi a'rafu bilhaqa'iqi wa afsahu bitartibi alalfaz min ghayrihim illa li'ilmihim bima yatawalladu minhu min ash-sharr cewa sahabbai ma sakata anhu sahaba sahabbai ba su kame bakin su suka shiru game da irin wannan maganganun ba ma annahum a'rafu bilhaqa'iq bayan cewa sun fi sauran mutane sanin ilmomi wa afsahu bitartibil alfadi sun fi kowa sanin fasaha yadda ake tsara zance min ghairihim fiye da sauran malamai ko sauran mutane ba ba abin da ya hana sahabbai su yi magana illa li ilmihim bima yatawalladu minhu min ash-sharr sai dan sahabbai sun san abin da zai faru na sharri daga wannan sayyidina Umar yana halifa aka kawo mishi labarin wani mutum da yake irin wannan maganganun yasa aka je aka kamo shi ya bubbuga mai sanda aka ya mai aski mun karanta a baya daga kan shi mutum yake cewa nagode ranka ya dade duk wani abu da nake ji na alwutsutsu a cikin kwakwalwata yanzu ya wanke da kanshi yace kanshi ya kuma yayi saiti yanzu aka ba Umar labari sanda aka ci Farisa cewa an samu wasu katin din dakunan karatu libraries cike da irin wannan littafan ya za a yi da su sai ya rubuta musu yace idan alheri ne a ciki wanda ke cikin Qur'ani ya wadace mu idan sharri ne a ciki ba mu buƙatar shi dan haka ga baki din littafan nan a kona su ai destroying din su aka kona su amma ana nan da tafiya da tafiya a zamanin Banul Abbas su sun dinga sa kuɗi ne ma suna zuwa ƙasar Farisa suna siyo littafin sai aje sarakuna su Ma'mun musamman Ma'mun shine alladhi tawalla kibarahu a wannan yana halifa shi yake sawa aje da kayan kuɗaɗe za a tafi da su dinari dubban dinari za a tafi da su aje a siyo littafin a zo da su a dauko masu fassara su zo su fassara su zuwa larabci a yada su cikin mutane a ajiye a Darul Hikma labirarin da ya kafa dan haka bayan ɗan shekaru sai waɗannan abubuwa suka yadu wannan shi ya kawo yaduwar sufanci a musulunci irin wannan sufanci na takashshufi da ainihin wato ilhadi da ƙarerayi sufanci ne da aka gina shi a bisa manhajin sufanci irin na Hunut wannan shi ya kawo yaduwar aqida ta falsafa wanda aka ciro daga ilmomi na Farisa da Yunan wannan shi kawo yaduwar waɗannan ilahiya din da ake cewa theology ko ilmu mawara at-tabi'iyat ko makamantan su waɗanda suka zo da mantiki da ilmul kalam da abin nan ilmul akhlaq da suke ce mishi dan da ma suna cewa ilmin falsafa abu uku ne akwai ilahiyat akwai mantik sannan kuma akwai ilmul akhlaq akwai ethics akwai theology sannan akwai logic suna cewa dama duk a yanan ya takaitu wannan shi ya kawo wannan ilimin duk da yake dole kuma a yi itirafi akan cewa wannan ya haifar da kuma yaduwar ilmomin kimiyya da fasaha a wancan zamanin a cikin musulmai saboda an fassara ilmomin lissafi da geography da ilmomi na astronomy da ilmomi wanda suke da alaka da likitanci ko sanin magunguna botany sanin tsire-tsire da makamantansu duk an fassara su ko musulmai suka ci gaba da tsawara su har aka wayi gari al'ummar musulmai a wancan lokacin sun zama su suke da kyada tukulluma ta kimiyya da fasaha irin yadda kaga turawa suna yi a yanzu to da a ce a takaitu kawai akan wannan da ake da bukata wanda shi ilimi ne wannan ba shi da gari ba shi da kasa ba shi da yare duk wanda ya koya ya iya ya zama nashi amma wancan maguzancin da ke da alaka da addinai na waɗannan maguzawan bai kamata sam a kawo shi cikin musulunci ba har yanzu musulmai suna biyan farashin wannan barna har yanzu musulmai suna biyan farashin wannan barna domin in ka je ka bi salsala aqidin nan duka na bata sai kaga suna da alaka da wannan jahmiyanci sufanci shi'anci da rafidanci mu'tazilanci duk waɗannan aqidi lalatatu sai kaga suna da tushe a cikin wannan barna Allah ubangiji ya tsare mu saboda yadda lokaci ya kure za mu dakata anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba mako mai zuwa kenan ranar asabar subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ana tunatar da ƴan uwa cewa akwai karatu na sabidur rashad wanda yake da asuba na malam umar ana yin wannan karatu ne da asuba anan ranar asabar da lahadi tafsirin hilali ko sabilur rashad na malam hilali ana tunatar da ƴan uwa wannan karatu ga kuma tafsiri wanda ake kullum sai kuma katun zadul ma'ad wanda shi kuma sai Allah ya kai mu ranar litinin kenan insha Allah assalamu alaikum warahmatullahi